يا الله يا الله نهوكا الله لكي نهروكا بروتكا تهوكا هويبا كوجا مها تنبيا نكيدا كوجا مها تنبيا نكيدا
kare wannan yanci na ma'aikata da bukatun su wani irin tsari ne kamar na mage da bera in ka dau budaddiyar fassara ta kwadugo sai ka ga cewa me sai da albasa ma dan kwadugo ne me tattasai dan kwadugo ne gertai dan kwadugo ne
gaskiya kusan za a ce mu dai a bangaren mu na mata mun kwashi kashi
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya bayan janye yajin aikin da kungiyar kwadugo ta Najeriya ta ki kwana guda da fara yajin aikin gama gari da nufin neman gwamnati ta biya ma'aikata albashi mai tsoka bisa la'akari da tsadar rayuwa da ake fuskanta a kasar shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ba ministan kudi wa'adin sa'o'i 48 ya fitar da tsarin biyan albashi Duk da yake ba wannan ne karan farko da kungiyar kwadugo ta shiga yajin aiki ko janyewa cikin kwanaki kalilan ba. Wannan yajin aikin ya dauki hankalin al'umma a ciki da wajen Najeriya. Ta haka, shirin domin iyali ya hada kan masu ruwa da tsaki domin nazarin tasirin yajin aikin ga rayuwar iyali ta yau da kullum. Ga jagoran tattaunawar Mahmud Ibrahim Kori.
Muna tare da Comrade Ibrahim Mahmud, tsohon mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan lafiya ta Najeriya. Kuma ya yi gwagwarmaya a matakai daban-daban sun yi aiki da kungiyar ta NLC da TUC a zamanin su. Muna tare kuma da Comrade amma yanzu Malami Hashu Aibu Ungwagwane zai wakilci magidanta ne na Najeriya a wannan zauri a yau. Kan yadda suke fafutukar yadda ake samar wa iyalai abun kaiwa bakin salati in ji Hausawa. Sannan muna tare da lauyan nan Amina Umar Hussein wadda ita uwar gida ce kuma yanayin aikinta ya sa takan yi mu'amalanci yadda rayuwar magidanta take da kuma iyali ta karkashin kungiyar ta lauyoyi mata ta Najeriya. Kamar zan fara da kai me yasa ne kungiyar kwadago take tafiya yajin aiki al'amura su gurgunce rayuwar yan kasa ta shiga wani garari amma kuma hakan ana cewa shi dan kasa din ake nemo yanci
su kungiyar kwadago duk inda suke dama bukatun ma'aikata suke karewa wannan karɓa ko ku kare wannan yanci na ma'aikata da bukatun su dole wani irin tsari ne kamar na mage da bera gwamnati kullun so take ta shake wuyan ma'aikata shi kuma ma'aikaci so yake a bashi daidaito na abin da yake na aikinsa to wannan shine makasudin rikici kuma kullun gwamnati in ka zo kana neman haƙƙinka particularly irin wannan na neman yancin dadin albashi ko sassauta wani abu ba yadda za a yi gwamnati a lokaci guda ta ce gashi
yanzu kana maganar ma'aikata amma wani lokaci sai mu ji kuna tsallakawa kuna cewa ai hatta yan kasar ma neman musu haƙƙi
ai ma'aikaci yadda ka gan shi gaba ɗayan abin da yake da shi kasuwa yake zuwa idan ya zo kasuwa ko ai ya zo wajen jama'a ma'aikaci fa ba shi da ko kobo a bankinsa in ka ba shi albashinsa yanzu kasuwa zai je kai shi ya ba mai shinkafa dama ya ci ba shi ya ba mai ruwa ya ba mai sabulu ya ba mai mangyada haka kudin ma'aikaci yake
dan haka gwagwarmayar kai tsaye za a iya cewa ta shafi
ai ta shafi kowa shi yasa sai ka ji waɗansu waɗanda aka ba su mummunar fahimta sai a ce ai ma'aikaci sun su nawa ne a Najeriya gwamnati ai ba za ta iya tafiya ba sai da su
Malami Hashu Aibu Ungwagwo gashi comrade yana cewa gwagwarmayar nan da sunan ma'aikata ne amma abin da yasa ku ƴan ƙasa kuke shigowa waɗanda ba ma'aikata ba saboda tasirin yadda shi ma'aikaci yake sarrafa abin da ake bashi a matsayin albashi irin waɗannan yajajen aiki tunda da sunan ku ake yi wani irin tasiri suke musamman mu dauki wanda aka yi baya-bayan nan dole tana ƙasa tana dabo cewa an dakatar za a ci gaba da tattaunawa na tsan kwanaki biyar kana daga bisani kuma in an cimma matsaya shikenan ko ba a cimma matsaya ba wata kila za a tsorare daga inda aka tsaya. Wani irin tasiri yake ku a wurin ku magidanta musamman waɗanda ma'aikata din ba misali. In ka dau buɗaɗɗiyar fassara ta kwadugu sai ka ga cewar me sai da albasa ma dan kwadugu ne. Me tattasai dan kwadugu ne. Jartai dan kwadugu ne. So kowa da kowa wanda yake iya sarrafa wani abu ya siya ya siyar ko ya aikatar da wani abu dan kwadugu ne. Saboda haka in ka dauka a takaicen takaicewa kusan duk mutanen kasar ne yan kwadugu ne. Saboda haka suna da ruwa da tsaki akan abin da shafi harkar kwadugu. So wannan cewar yan kwadugu su kadai ni ban taba yadda da wannan ba daman wannan zancen cewar yan kwadugu su kadan ne. Wannan magana ce kawai ta molanka da mutane suke cewar abin nan kuma da kuma maganganu saboda abin da ake kira deficiency in governance da su shugabanni suke amfani da ita domin su sa guba a cikin zukatun al'umma. Sai dai kawai ya danganta ga irin tasiri da irin kuma hanyoyin da su kansu yan kwadugu suke bi wajen aiwatar da al'amuransu na ake samun matsala da mutane suka kasa fahimtar tsakanin kwadugu mai ake kira organized labor da kuma su kansu a sauran al'umma da suke tunanin cewa ba albashi yake ba su ba. Amma sau tari da duk canje-canjen da aka yi a duniya duk juyin juyin halin da aka yi a duniya yan kwadugu ne suka haifar da shi. Suka samar da canji in ka ga ƙasa ta samu canji daga kwadugu daga ƙungiyoyin kwadugu waɗanda suka yarda da cewa za su ba da rayukansu saboda wannan ƙasar da wannan al'umma.
To amma wani tasiri misali idan za mu tafi kai tsaye yajin aikin yan kwadugu na NLC da CVC ya yi misali ga rayuwar iyalai kai tsaye musamman tunda dama abin ya zo a wata gaba da su yan ƙasa ɗin dama sun gaji da tsadar rayuwa matsaloli ko ta ko'ina.
Watan kamar da nake faɗa ma ne ni wane Najeriya abin da ya sa tasirin baya zama mai amfani ga al'ummar ƙasa saboda mai yiwuwa ne ko matsaloli na rashawa da hanci da kuma abubuwa matsaloli namu ɗabi'u na al'ummar ƙasar nan wanda yake dabe bai kowane irin tsari ya to domin ya kamata a ce yajayajen aikin nan da aka yi an ga tasirinsa wajen cigaban wasu abubuwa a ƙasar nan ya kenan. Na biyu ita kanta ƙungiyar kwadugu ba ta yin wasu abubuwa lokacin da ya dace a yi su da kuma akan abubuwan da ya dace a yi su. Wannan shine kawai yake jawo matsala sannan lokacin da suka yi ba sa tsayawa tsayin daka mutakar gaske su tabbatar da cewa abubuwan nan da aka tawo da su sai an kai ga gaci kanin za a tsaya. Misali sai an kai ga magariyar tikewa da an zo dan kankanin wani abu yanzu kamar wannan shiriri tun da aka yi na janye wannan yajin aiki
shi janye wace ya zama shiriri ta ko kuma shi kansa shiga ma yajin aiki ne
an shiga yajin aikin daidai ne janye wace shiriri ta. Saboda
me yasa ya zama shiriri
to me amfanin sa in sun tabbatar da cewa za su janye saboda ai negotiation me yasa suka janye me yasa suka janye ai tun farko an National Assembly ta kira su wannan ta kira su ta ce a zo a zauna a janye a kalli kaza 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 suka ce a sai sun yajin aiki to me amfanin yajin aikin da aka fara saboda yajin aikin nan ya fara tasiri in the sense that NLC da TVC ne suka fara shi kashi gari asu suke joina din su tafiya ƙungiyoyi sun fara joina din su da an je ba ma ma maganar albashi za a yi ma ba ma maganar kudin lantarki za a yi ba a'a maganar ita kanta tsadar rayuwa da al'umma kasar nan suke ciki cancak da an ci gaba wallahi sai ya haifar da wannan ba a taɓa yin yajin aiki a kasar nan da aka ci yau tunda suka fara a ɗan wannan period din wannan shekarun ba a taɓa lokacin da aka ce an soke da National Grid ba. Amma wannan karan
ranar da ya samar da lantarki
sai bai zama ba wuta a kasar nan kuma da an ci gaba abubuwa da yawan gaske za su
faru. To comrade kafin ka kama tunda muna magana tasiri ne ciwo ne akan ciwo su mata dama su ne yawanci abin yake koma kansu duk abin da ya faru ko da zaka ga ya shafe su ko kai tsaye ta fuskar sarrafa abincin da za a kawo ko wani abu mai kama da haka ko kuma ma akan ƴaƴansu da sauransu. Barista Amina, wai wannan yajin aikin musamman wannan da ma watakila wanda suka gabace shi wani irin tasiri yake a gidan iyali?
Gaskiya kusan za a ce mu dai a ɓangaren mu na mata mun kwashi kashi domin ana kukan targaɗe ne karaya ta zo. So mun kasan idan aka je aka dawo duk ni dai ka a ce na yi son kai wahala a kanmu mata take domin mu ake bari a gida da yara ya isa bai isa ba yaran nan sai sun ci sai sun sha sai sun kwanta sai an musu wanki. To irin waɗannan abubuwan a cikin gidan iyali shine abin da yake hana mace sukuni sai aka wayi gari aka ce an tafi yajin aiki
Kash, barista ta kwaso bayani kan tasirin yajin aikin tsakanin iyali, sai dai lokaci yayi halin nasa. Sabili da haka tilas mu jabirki nan sai mako mai zuwa mu dora inda muka tsaya bisa la'akari da ci gaban da aka samu a cikin wannan makon. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Comrade Ibrahim Mahmud, tsohon shugaban kungiyar ma'aikatan jinya na ƙasa a Najeriya, da magidanci Malam Yahaya Shu'aibu Ungugu, da kuma uwar gida kuma ƴar fafatuka barista Amina Umar, da jagoran tattauna Mahmud Ibrahim Kwari, sai kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin. A madadin su duka, alheri ke muku, fata alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi dan su muke ashe mu.